kuma musulunci ya himmata da harkar iyaye himmatuwa ta gaske. Allah ya sanya bi masu tarin yawa da ba za mu iya faɗansu a wannan zama ba, har kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo da ba za mu iya bayaninsu gaba ɗaya ba. Da haƙƙi na cikin ta musu saboda su ne sababin shigowar ta wannan duniya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah yana faɗa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wabil walidaini ihsanan, shi ne mahallu shahid, wabil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā wa lan lahumā humā da yake faɗa ana nufin baba da mama. Jana'a dhulli min ar-rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura wa ati dhal qurba suma dangi na kusa haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil wa la tubaddil tabdira innal mubaddilina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Ubangiji ya ba mu ka'idoji a cikin wannan aya, sanan ya ce suratul isra, lalle ake fitawa iyaye, lalle a mutunta su, lalle a kimanta su. Idan Allah ya kaddara girma ya haɗu da kai da su sun zo girman su, to ba a daka musu tsawa, ba a cewa dambe, ba a cewa kash, kamar yadda zamu yi bayani akan lamarin iyaye. Hakuri ake yi da su da daɗi ko babu daɗi, addu'a ake Allah raba mu da iyayen mu lami lafiya. Dan tajruba yau da gobe ta tabbata duk mutumin da ya mutu ko ya bari iyayensa suka mutu ba su samu lafiya ba, to shi ma haka yana shiga cikin matsaloli masu tarin yawa da ba zai iya samun maganin su ba saboda bai zauna lafiya da iyayensa ba. Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa ya yi bayanin annabawa daga cikin annabawan Allah duka sai ya bin cewa masu bin iyayensa ne. Na farko wannan ayoyi da muka rasa cikin suratul Isra'i, Allah yana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani, ya kafa masa wannan dokoki kuma mu aka wajabta mana mu a gaya musu zance mai taushi wa kullahuma qawlan karima, a shimfiɗa musu fiffike na jin kai da tausayi min ar-rahma, ana so ta yi tausayin iyayensa, ka yi jin kai ga iyayenka. Kaga galiban abin da aka fi sani shi ne babba ya tausaya wa na ƙasa, amma da aka zo maganar iyaye sai aka ce mutum ya shimfiɗa musu janahan zulli min ar-rahmati, saboda tsufa yana kama iyaye ka rayu da su, to ka tausaya musu kuma ka rinƙa yi musu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Mai ta'limi ya ce duk mutumin da ya idan da sallah bai yi wa iyayensa addu'a ba a cikin sallah guda ɗaya, lalle ya munanta, lalle bai kyauta ba. Allah ya yaba annabawa, annabi na farko daga cikin annabawan da Allah ya yaba annabi Yahya. Allah ya yi bayani cewa shi mutum ne mai bin iyayensa, barran biwalidaihi muti allahuma, ya annabi Yahya mai bin iyaye ne, mai yi wa iyayensa da'a ne. Annabi Yahya mai zamanto mai girman kai mutakabbir ba dangane da bin iyayensa, sannan kuma da ya musu da'a da kyautata musu, bai saba musu ba kwata-kwata. Annabi Yahya, Allah ya taimake shi ya zauna lafiya da iyayensa. Kaga wannan wani annabi ne daga cikin annabawan da suka gabata, amma saboda kyawun aikinsa shari'a ta musulunci ta kawo mana a Qur'ani ake mana bayani ga irin yadda ya rayu da iyayensa. Ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma as-sabiyya wa hanana min ladunna wa zaka wa kana taqiyya, sai Allah ce wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran afiya, mahallu shahid, da Allah yake wa hananan bil ladunna wa zaka wa kana taqiyya wa barran bi walidayhi, mai bi iyayensa ne annabi Yahya, kuma Allah ya yabe shi ce bai zama mai girman kai ne saban Allah ba. In ka zo kan annabi Isa, shi ma Allah ya yi bayani dangane da biyayyar da wa mahaifiyarsa. Allah ya ba da labari yadda shi annabi Isa yake faɗa cikin suratul Maryam, qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما قال الشاهد أشهد آية بان أن يزيروا بياني أكن شيء النبي إيسى شيء باوى ألا نبا ألا بني با saboda wasu suna cewa shi Allah ne kuma suna cewa dan Allah ne, yace Allah ya sanya ni in zama dan ne mai albarka, mubarakan aina ma kuntu, sannan Allah ya yi min wasiya da in rinka yin sallah. Ashe Annabi Isa ma an ce sallah, me yasa kiristoci ba sa sallah? Fa ausani bis salati waz zakati, da ba da zakka duka Allah ya masa wasiya, matukar yana rayi umarni ne wannan wasiya din dole ya yi. Sannan kuma yace Allah ya umarce ni in zama wa bazan biwani da ci mai yin da'a wa mahaifiyata, mahaifiya ke da ita tun da an haife shi ba tare da uba ba, daga ya bi ta ya mata da'a, Allah ya yabe shi. Haka Abdullahi ibn Mas'ud yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yace wai ya rasulullah ayyul a'mali ahabbu ila Allah, wai wani aiki ne fi so ya zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala? Hadisi Imam Bukhari, wani aiki ne fi soyuwa a wajen Allah? Ku ji tambaya ne, wani aiki ne fi soyuwa a wurin Allah? Manzo Allah ce as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokaci. Sannan ya dade cewa sai ne, sai Annabi ya ce shi birrul walidain, bin iyaye. Mutum ya bi iyayensa shine abu na biyu bayan sallah, to kuma mutum ya bi iyayensa sai ya ce kuma me? Sai shi sannan jihadi saboda Allah. To kaga a shi a wannan jeran hadisi na Abdullahi bin Mas'ud, hatta jihadi bai kai bin iyaye ba matsayi da daraja a gurin Allah tabaraka ta'ala. Abu Huraira shi ma ya rawaito kuma da Imam al-Hakim ya rawaito hadisi a cikin al-Mustadrak na hadisi na 7258. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi ne hasanun li ghairihi, yakunu hasanan li ghairihi inda istima'i turuqihi, lokacin da ya harhadu da wasu asalin sa da'ifi ne, amma tunda an samu wasu da yawa sun zo sai suka karfafe shi cewa ku kiyaye dangane da matan mutane, sai kuma matan ku su kiyaye. Iffu an nisa'in nasi, ku kiyaye ta'addanci ga matan mutane, neman matan mutane, zance da matan mutane, kebanta da matan mutane, kamar yadda wasu yau suke yi zina da matar makoci, zina da matar aboki, hira da matar wani, a wayarsa kana chatting da matar wani, haramun ne wannan. Cin mutuncin wani ne, kuma cin mutuncin shari'a ne. Da haka ku kiyaye dangane da matan mutane, kuma na ku matan za su ainihin kiyaye. Sannan ku yi biyayya wa iyayenku, ku musu da'a, shi ne muhallin sha'ani. Ku bi iyayenku ku musu da'a, kuma na ku iyayen ƴaƴan za su yi muku da'a su bi ku. Shari'a ce ɗa ya bi ubansa, shari'a ne ɗa ya bi uwarsa, musulunci ne wannan, saba wa wannan keta dokar Allah ne, keta dokar musulunci ne. Abu Huraira ya sake ruwaitowa hadisi riwayar Imam Muslim, hadisi na 6675. Dan Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi addu'a, yace Allah ya tursa ta hancin wani bawan Allah, Allah ya daɗa tursa ta hancin wannan bawan Allah. Sai da ya faɗa sau uku suka ce waye wannan ya rasulullah? Manzo Allah ya ce wanda ya riski iyayensa lokacin girma ya same su, amma dukansu ko kuma ɗaya daga cikinsu, amma ya yi ta aikin banza ya shiga wuta, bai kusa ɗa'a da zai shiga gidan aljanna ba. Shi akwai haddari mutum ya rayu da iyayensa bai kyautata musu ba ta inda zai samu ya shiga aljanna. Ana kawo mana fatowi da ainihin maganganu marasa daɗi dangane da alaƙar ƴaƴa da iyayensu. Na farko dai, yanzu wani bai mai da ubansa abokin shawararsa ba, duk abin da zai na arziki na kirki baya tuntuban iyayensa. Idan fili zai saya, idan gida zai gina, idan harkar kasuwanci zai yi, idan aure zai yi, idan wani mu'amala zai yi, babansa kawai kamar hoto ne, mahaifiyarsa kamar hoto ce. Yau ƴaƴa da yawa ba su fiye kirga iyayensu cikin mutane masu mutunci da za su nemi shawararsu ba, amma abin mamaki iyayen nan su ne sababin kawo su duniya. Yanzu abin da yake faruwa ne, yawa yawan matasa mutum zai tashi je yana neman yarinya da aure, wallahi sai shekarar biyu yana neman yarinya suna zance, har ya je wajen iyayenta, har ya je ya gaida ubanta, har ya je ya yi wa uwarta isani, amma shi nasa uban bai sani ba. Ka duba ba, ya je ya gaida uban wata, amma shi nasa uban bai gaya masa ba. Saboda me? Bai da kuɗi. Saboda me? Ko ya faɗa ko kar ya faɗa duk dai ne. Saboda me? Ba a goyon bayan ra'ayinsa, ba ra'ayinsa ake so ba. Akwai wanda yake hayar wani uban ma, ubansa yana raye sai ya iya ɗauko ubansa, sai ya ɗauko wani uban ya kai shi ya ce shi ne ubansa a matsayin wanda zai nema masa aure. Wannan ya faru an mun fata, an ce an kama wani ya yi hayar wani uba kuma ubansa yana raye. Me yasa? Ya ce da Allah ku rabu da shi kawai. Wallahi sai ayanka sun maka. Duk wanda ya rashin mutunci wa ubansa, wallahi ka shirya, wallahi sai ayanka sun maka. In kwana za ka rinka yi a masallaci saboda sallau ne kai, to ka tabbatar ka yankar wa kanka tikiti da ƴaƴanka za su ci mutuncinka. In yanzu kana ganin girma, wato kana da wani matsayin da baka isa ƴaƴanka ba su sani maka ba, girma zai kama ka. Sai ɗanka ya zo ya yanka ma wani abun bakin cikin da wallahi ba za ka iya bacci ba. Da haka ku kula da iyayenku, ku mutunta iyayenku. Idan ka zo babu yara ƴan mata, yanzu yarinya budurwa mace, wallahi ba nan ba ta fiye ƙirga uwarta daga cikin wanda za ta yi shawara da su ba, sai ce ta yi alaƙa da samari matasa, har ma ta ba da dama a zo ma gidansu. Uwarta ba su sani ba, ba sa neman shawarar iyayensu mata wajen zaɓen miji, ba sa yi, saboda uwarta ba ta kai ba. Wata an yi mata magana ce da Allah rabu da ita, abinda ko boko ba ta yi ba, ma'ana saboda uwarta ba ta yi boko ba, 'yar ƙauye ne ita, kuma yanzu ta yi boko ko ta yi digiri ko ta yi NCE. Baki san ba ke ce cikakkiyar mahaukaciya, tunda ba ki kirga darajar uwar da ta haife ki, kuma kina wulakanta uwarki saboda wai ba ta yi boko ba, da haka ba za ki nemi shawararta ba. Yin boko shi ne dalilin mutum ya yi hankali ko ya yi wayo? Yin boko kawai shi ne yake nuna cewa wani ya cancanta a nemi shawararsa? Wannan ba daidai ba ne. To yaya suna neman aure ba tare da tuntuɓar iyayensu maza ko mata ba? Haka ‘yan mata suna keɓanta da samari ba tare da sun tuntuɓi iyayensu ba, sai yarinya ta gama soyayya, saura kirista ba da kanta wa saurayinta, sai daga baya sai a zo a ce ka je ka gaida babana. Kawai sai ka ga yaro ya zo yana shafa kansa, ya saka hula bai samu sawa ba, ya zo yana gaishe ka. Bayan ya tafi sai a ce ma ai mai neman wance ce, wai a ce har an ba shi dama, har ma ya keɓanta da ‘yarka sa wajen 374. Amma kai ba ka da labari, ba ka da amfani. Wallahi duk uban da ya bari aka masa wannan a gidansa, wallahi bai zama cikakken uba ba. Ya kamata ka taka mata birki. Idan akwai sauran tsumagiya da ya kamata a rinka zana ta, wannan yarinya ya kamata a zane ta. Saboda akwai rini a cikin wannan, akwai rashin mutunci, akwai rashin sani, ya kamata. Yanzu ‘yan mata saura kirista ba da kansu. Wani yaro ya kira ni a waya wata ran daga ko Ingila ne ko ina ne da wata ƙasa. Malam na shiga matsala, me yasa ne ka? Wallahi malam sai ka ce maka. Na ce me ya faru? Ka dai ce maka malam. Na ce kai bayani da Allah za ka yi. Wallahi malam mun je mun yi aure ne da wata yarinya, kuma gaskiya iyayenmu ba su sani ba. Na ce tab, babanka bai sani ba? Eh, ita uwarta ta sani, ubanta ya sani? Ce wallahi duk ba su sani. Na ce to ka shiga uku. Ka shiga uku. Malam yanzu ya za a yi, mun ce ai ban ma san me zan iya ba, wace ba ta zan ba ka ba. Ka gama shiga uku kawai. To abin da ya faru uban ya kira yake ba shi labari daga baya, sai uban ya ce ban san wannan auren ba, kuma ba ni ra'ayi, ni na biya ma kuɗin makaranta, ni na sama maka admission, ni na maka kaza, don haka ba da bakina ba, ka je duk abin da za ka yi ka je ka yi. Kuma wannan yarinyar ka gaya mata ni ban surukinta ba ne. Sai ga shi yarinyar ita ma ta kira, na ce ni ma ba ruwana kuma ba da ni ba. Yauwa, ubanku bai san da aurenku ba, kun je kun yi, ke waye waliyinki? Wai kawai wani student aka samu aka ɗaura mai babban riga, kawai zai zauna ba la'aka da ka zauna ba. Alhali annabi ya ce kada a yi aure sai da sadaki da wali. To irin wannan suna nan barkate. Ina wannan bayanin ne saboda yanzu kusan yayi ne ake yi. Yarinya da ta je kasar waje, ina gaya wa musamman waɗanda suke tura ƴaƴansu suna karatu a kasar waje,
wallahi mallam yarinya ta je tayi karatu tayi degree ta gama galiban ana samun aiki kasashen waje ana samun aiki da ka gama makaranta sai ka samu wani aiki ko na part time ko a wata ma'aikata ko wani abu sauran su ne in awar suke aikin su kawai sai mutum zai auna ya kama aiki ya auna ya gani cewa zai iya kama gida kuma zai iya ciyar da mace kawai sai su je su kulla aure ba tare da sun sanar da iyayensu ba saboda sun rena su ubanka ya biya maka kuɗin jirgi ubanka ya yi neman maka admission ubanka ya zo ya takura wa ƴan nanka a gida su ki cin mai kyau su ki shan mai kyau ana tura ma kuɗin makaranta sannan ka gama kuma ba za ka ɗauki ra'ayinsa ba ba za ka nemi shawararsa ba alal aqalli ba cewa aka yi ba za ka yi aure ba in ubanka ba ya so ba haka aka faɗa ba amma ina ga mahaifinka yana da mutuncin da ya kamata ka nemi izininsa ko da albarka ne in kai ɗan albarka ne ka nemi ya saka maka to wannan yana daga cikin wato rashin mutunta iyaye da rashin kimanta iyaye da rashin darajar iyaye musamman a irin wannan lokaci da ake yayin wannan rashin kirki wani bawan Allah shi ma yarinyarsa ta ji budurci ya same ta kawai ta je ta kama hirar samani sai da ta yi zurfi ta yi nisa kawai sai ta je ta gaya wa uwarta cewa ga wani zai zo zai gaishe shi sai ya ce kamar ya wani me ya faru a zai zo ya gaishe ka a me ake nufi a yi min bayani a ai mai neman ta ne sai ya ce uwar daman har kun bayar da ita daman har kun ba da dama ne wani ya keɓanta da ita daman ke ce za ki ce min mai neman ƙyarki zai zo ya gaishe ni ashe daman waye ba shi dama ya keɓanta da ƴata waye ce ya buga mata waya waye ce kaza waye ba shi dama ina nan ina raye ban mutu ba kun binne ni a cikin rami ya ce to ba ni ba irin wannan abubuwan suna faruwa kurakurai ne kuke yi ya ku samari matasa ku ji tsoron Allah ku daina tsare ƴaƴan mutane a bakin titi kuna magana da su kuna wani soyayya kuna toyayya ne kuna kona kanku ne ko da soyayya duk dan kirki yana mutunta iyayensa duk yarinyar da kaga kana ta magana da ita ba ta ma magana iyaye ba ya nuna ma ba ta da tarbiyya ka tsara ga makauni wani an kira shi an zo an ce alade na gaji a lafiya kalau wannan kaza 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 sauransu wallahi ga yarinyar ka ne suna dan tattaunawa har sun ma daidaita ya ce to har sun daidaita ko ce to ba ne ce to a saurare ni ya ce na gode a saurare da ya zubar da shi sai da ya fashi sama da watanni barkati bai kula shi ba shi ne yaron ya zo yana magana ya za a yi ya za a yi sai ce a je a gaya masa aini ina da alkawari duk yaron da ya kuskura ya fara buga wa ƴata waya ban sani ba ba da izini na ba ya kira ta ko ya magana da ita ba da izini na ba da yarda na ba ya ce to kuma zai aure ƴata ba shi ya ce ni ka'ida ta ce kuma a haka za a ƙyale ni tun da dai kaya na ne kuma ya gani yaron ya zo yana magana na ce a'a ai duk wanda ya kama doka a gidansa ai kyale shi ake yi kai waye kai ka je ka tsare ta wallahi ma na ki itikafi ta zo na ce to ashe haka kuke haduwa a wajen itikafin kuna abin nan wallahi ai itikafi ta zo na ga ustaziya ne na ce to ashe daga zuwa kama ruwa ustazai kuna zuwa ban dakunan mata ke nan kuna kewayawa ke ne haka muka lawa kula da itikafin a kula da su da yawa sai ka ji wallahi a yi itikafi muka zo a to me alaƙa masallacin mata a sama na maza a ƙasa ko masallacin mata a gefe na maza a gefe to ya aka yi aka haɗu kana kallo na da kai nake Allah ya gyara halin to wannan kenan da haka irin wannan matsaloli suke faruwa na saba iyaye to ya kamata a kiyaye wannan duk mashakil ne yanzu akwai wanda aka samu ya daki iyayensa wannan da kaina na gani da ido na mun je wani gidan kurkuku irin taimako da agaji ga waɗanda aka ɗaure su ba da haƙƙi ba ko aka ɗora musu tare a taimaka musu a fitar da su ma'aikatan gidan kurkuku suka ce malam wannan kakufin da shi na ce me ya faru ce kun gan shi na kakufin da shi kai dai ka bari kawai malam kar da ya kufin da shi na ce sai an mana bayani za ka ce to uwarsa ya daga uwarsa ce wallahi uwarsa ya wa shege duka aka ɗauko shi a kawar yanzu wannan ya kamata a cire shi a ya kamata a ta ɗaure shi har iyadu to ashe akwai ma masu dukan iyaye to ba dukan iyaye ba akwai wanda suke faɗe wa iyayensu duk wanda yana cikin rashin mutunci da ake a wannan zamani faɗe kamar ya faɗe in an ce faɗe da karfin tuwo mutum yaje sade da wata mace da ana yi wa sauran mata a waje amma yau Allah ya kawo lokaci saboda fitsara saboda tsafi saboda bin bokaye da imani da matsiyata marasa tsoron Allah masu sufofi na ƴan wuta boka ya zo ya baka wani magani ya baka wani nakari ya ce wai sai ka je ka kwanta da mahaifiyarka saboda kana neman mulki ko kana neman sarauta ko kana neman kudi ko kana neman wani abu wallahi akwai wanda ya je danne mahaifiyarsa tana baba ni ne fa yace eh ke ni ne fa sai dai sani da ita wani kuma da aka bashi abin da yaje ya gwada ce kai na hakura wallahi wannan mutum na talaka ba zan je ba dai ba wancan ku da yake matsiyaci ne sai da yaje yayi kuma aka kama shi aka masa shegen duka kuma har yanzu yana cikin talauci to akwai wanda aka samu yayi wa uwar ciki shi kuma wannan wani irin labari ne wannan wani irin magana ne wannan wani irin abu ne wannan uwa haba ustaz haba malam ko cinkiyar gidanka ne da ta kara maka yaya ai ya kamata ka daga mata gaba ballantana uwar da ta haife ka wal iyadu billah Allah kare mu da karewarsa da kyautata wa iyayenku lalle wani abu ne da Allah ya umarni Allah ya ce wa idh akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah ku ji bani isra'ila aka faɗa amma sai ce wa bil walidaini ihsana bani isra'ila fa amma Allah ya ce wa bil walidaini ihsana Allah ya ce wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun aw ta ayar wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai da cewa wa bil walidaini ihsana ba sai na fassara ba kai Allah ya ce ku kyautata wa iyayenku qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a shi ma sai ce wa bil walidaini ihsana a cikin suratul an'am ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كما وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما باين لا أدبي أي أن أكتك مسلطة أما كرك مسلطة إذا سنت كتاب الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا أو تآية حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي سيتي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين يوانا الله يا فيفي تبين اياي لكوتتا مسو اكن جهادي كما يدي ناي مكو بياني wani bawan Allah a hadisin Muawiya ya zo yana cewa za shi jihadi daga baban shi yace ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina neman shawaran manzo Allah astashiruhu fil jihadi manzo Allah yace alaka walida kana da uwa kana da tsohuwa tana raye yace na'am manzo Allah yace idhab fa akrimha jihadin ka koma ka girmama mahaifiyarka da Allah dubu magana ta annabta me girmama mahaifiya ya tsuguna gaishe ta kawai me girmama mahaifiya ya zauna mata gida ya ciyar da ita yi mata sutura ya taimaka mata ya faranta mata rai ya yi hira da ita ya gaya mata maganganu masu daɗi ya kyautata mata amma yau abin da yake damunku da yawa daga cikin mutane kun fifita matanku akan iyayenku mata mutum zai je ya samu a tamfa mai shagen tsada ya sai wa matarsa in tun ya kawo ta ce a je a can amma wallahi uwarsa ba zai iya sai mata a tamfa mai tsada ba irin ta matarsa ko makamanciyarta a'a ita tun da tsohuwa ce sai a je a sai mata lalataccen abu kuma matan ma sun yadda da haka sun sani ku kukun fifi da matanku akan iyayenku mata da ka in ka kawo wani abu ma sai ta tambaya wa za ka kaiwa wani ya siyo a tamfofi matansa biyu uku sai ya siyo oba ya ce kowa ta zaɓa kansu guda ta ga wannan ya yi ƙoƙari duk holland ne sai sai wa ɗayar ita ma holland wato ɗaya a tamfar matarsa guda uku, ta hudun ita ma Holland. Sai matan sai wata ta ce wannan tawaye, ka san mata akwai sa ido, sai ce wannan ta Hajiya ce uwata, karka manta fa. Sai da matarsa suka gama zaba, sannan yanzu zai kai wa mahaifiyarsa. Sai wannan matar ta ce Hajiya, ashe a tamfar da muke ɗaurawa shi Hajiya take, ita Hajiya take ɗaurawa, to ashe ka dai ka raba mata kwana. Ba gane ba magana ko? Ashe a tamfar da muke sawa shi Hajiya take sawa, to tunda kanmu ɗaya da Hajiya har za a sai mata a tamfa irin tamu, ai ita ma sai ka je kai mata rabon kwana. Yace ke da ya ɗaga hannu pa 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 ya ta buga. Yace uwatawa, ya gama haska ta, yace kuma hana kayanki na sallame ki. Yanzu kada wanda ya tambaye ni hukuncin wannan malin a matsalinci, ka a tambaye ni dan ba daidai lokacin ba da wannan amsar ba ne. A gane mu kawai a haka, mu wuce a haka. Ta sha tafi ta da ku, gobe ma sha da na ƙarawa. Ba macewa na yi a yi ba, ni labari na bayar, saboda ƴan sharri kar a ji a juya shi, ai ya ce a ba da kaza kaza. Mala Al-Qasim ya zo ya ba ku fatawa akan wannan, ya haska ta da gaske, ya ce in ma wani abu ne ya faru daga baya ma je mu yi sai gifari to. Wannan ba daidai ba ne. Wani ya ce yana buga waya, ku ji da kyau, waya yake bugawa, yana buga waya suna zance, ko da mahaifiyarsa ne ko da ‘ya’yansa ne mata, saboda mace in ta samu wuri ta samu gindin zama rena mutum take yi sosai. Ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri. Don na ga wani mijin Hajiya ta ce ya ɓata ya yi haka. Ta ce wa ake bugawa waya daga daren nan? Ya ce wace irin iskar ake kira? Ya ce wai an ji yana waya ne da mace, ka san idan mace ta rena ka ko waya ta zo kana yi, sai ta zo gefen ta ji da wa ake yi, da wa ake yi. Wallahi bai kamata ka bar wannan a gidanka ba, wallahi ba ta da haƙƙi. To ɗan kasuwa ne, bugo min waya aka yi za a ce a warwaro da atamfa, ba zan yi ba. Ɗan kasuwa ne yana saida atamfa, wata ta Hajiya ta bugo za ta yi atamfa, ba zai ɗauka ba. Lakcara ne na jami'a ya ba da assignment, wata ɗaliba ta kira tana tambaya yaya kes ɗin kaza kaza kamar yadda waɗannan mutanen ake buga ba. Yo Allah laifi ne, yaya mata za su ce wai namiji wai ba zai waya da mace ba? Ai zai yi dole ne larura ce yayi. Wallahi kawai mallam ya ce ‘ya’yana ne, sai ta ce masa to ake ka je ka aure su, wai ita mai kishi ne? Ya ce ya ce to na fi ciki zance ya ƙare. Ina faɗin wannan ne saboda mata masu gatsani, mata masu rashin kirki da suke faɗin maganganu na rashin girmamawa, wai dan kishi, kishi hauka ne, kishi zai kace miki aure wallahi. Ba zai magana da ‘ya’yansa ba? Wani wani irin kishi ne wai baka isa ka kira ‘ya’yanka mata ku yi zance ba? Wani irin kishi ne ba za ka kira uwarku ku yi magana ba? To sakacin da wasu maza suke yi a gidansu yasa suke buɗe ƙofa matansu su ci mutuncin iyayensu. Akaram kallah wani zuwa yi, mahaifiyarsa ta ce a mata kaza a mata kaza, sai zo wajen matarsa. Da Allah ina neman ki ban shawara, in san wallahi Hajiya tana da problem wallahi. Ni matsalar Hajiya na damuna, wai ta ce kaza ta ce kaza ta ce kaza, ta ce a mata kaza, ta ce a mata kaza. Matar da yake ba ta da kiki, ta ce mata kai, yale ta kai. Ka san ai wannan zamani in ka zuwa musu tsofaffin nan suna da matsala, tsayawa za ka yi tsayin daka. Matarsa take zuga shi cewa wai ya fice wa uwarsa. Yanzu da wannan za ku rayu, ku samu albarka a rayuwarku, kuna wulakanta iyayenku mata? Da wannan za ku samu albarka? To kaji wannan jihadi ya zo, jihadi ya zo za shi, ma wanda Allah ce akwai tsohuwa, ce ke to je ki girmama ta, shi ne jihadinka. A wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an zo masa aka ce inni uridu an azwa ma'ak ko inni uridu an azwa ina so zan je yaki faji'tuka astashiruka sai nazo nake neman shawararka sai annabi ce alaka walida kana da mahaifiya tsohuwa yace kwarai yace in safal zanfa kaje ka lizince ta ka kyautata mata fa innal jannata inda rijlaiha lalle aljanna tana karkashin ainihin wato kafafuwanta imam al-bayhaqi ya ruwaito wannan hadisin cikin shu'ab al-iman kuma hadisi ne sahihi wannan yana nuna mana ashe aljanna ma ba za ka shige ta ba sai ka lizince iyayenka ka kyautata musu wallahi yan uwana akwai tsohuwar da tazo ta same ni mace ce mala dan Allah ka bani addu'ar da Allah zai karkato da dana ya dawo kaina nace hajiya yaya haka tace malam baya yi na baya saurare na tace dana mai arziki ne kuma wallahi malam ta ga yau shi yana cikin manyan attajirai masu kudi da arziki tace wallahi malam in na buga masa hajiya ne hajiya hajiya aiki yayi yawa hajiya hajiya dan Allah ki je da takura mu hajiya ke ba ci san harkar da ake ciki ba tace baba na yi hakuri ina san ganin ka ne wallahi ban samu zuwa ba dan yanzu daga nan ma zuwa wata guda ma ba za ki iya gani na ba hajiya haka yake uwarsa tace malam haka zan zo na ina cikin tagumi da bakin ciki ina san ganin sa amma fa kullun sai ya kwana da matarsa amma fa kullun mai bude masa gate ya ganshi amma fa kullun yaransa na office ko na kasuwa sai sun ganshi tace malam saboda an ga muna da alfarma dana mawada shine gidana a cike yake da ƴan uwa dangi mabukata wata ba ta da abinci wata ba ta da kaza wani ba yi da kaza a zo a haɗu mu saboda ana gani uwar alhaji ne tace wallahi malam haka nake cin bashi in shiga kunya in bada waɗannan bayin Allah in ce gashi nan shi yace a bayar amma wallahi ba shi yace a bayar bane ba to abun ya ishe ni ya ki bani baya bani da ƙarshe sai yace mun duk abin da nake so in je in samu matarsa in gaya mata dan haka uwar in ta tashi sai dai ta wanke rigar ta ta je gurin matarsa ta yi gaisuwa ita tana zaune sai a ce hajiya ce ta za ce ta ku shigo da ita hajiya ya aka yi a dama so nake in baba yazo ki gaya masa kiga kaga ba danka ne amma yau sai masa kike baba saboda yana da kudi tana ce masa baba saboda yana da dama da haka sai ta tsuguna ta fadi bukatu matarsa ta rubuta idan yazo da daddare sai ta bashi da haka abinda zai bata sai dai ta hannun matarsa wannan gulakanci ne wannan tozar da iyaye ne wannan cin mutuncin iyaye ne ana canja mata amma ba a canja uwa kuma masu irin wanga dabi'a wallahi alazimu ba su fashewa da dadi a rayuwarsu ku rike wannan gaba ce mai muhimmanci kwarai kwarai da gaske ƴan uwana musulmi daga cikin abubuwa da ake so mu yi wa iyayenmu mu kyautata musu in nace kyautatawa qur'ani ma yace kyautatawa ihsani ba a bude ba a ce sai kaza sai ka duk abin da zaka yi na kyautata wa iyayenka billahi alazimu ka musu kada a zage su kada a saba musu zagin iyaye da saba wa umarninsu yana cikin kaba'irul dhunubi abdullahi dan amru dan as yace inna min akbaril kaba'ir an yan'ana ar-rajulu walidayhi yana cikin mafi girman zunubai annabi ya faɗa mafi girman zunubi shine mutum ya tsine wa iyayensa aka ce ya rasulullah kayfa yan'anu الرجل والدي يا يا متن زي زاجي iyayensa sai yace zage zage ka zagi uban wani shi ma ya zagi naka uban ka duba saboda mutuncin uba fa kar ka je ka zagi wani wanda in ka zage shi zai zagi naka uban kar kai haka idan ka zagi wani ya rama ya zagi uban ka ka zagi uban ka kar kai haka kwata kwata wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito shi kada ku saba wa iyayenku kada ku sa su cikin fushi bin su wajibi ne tilasi sai dai in sun umarce ka da sabon Allah da a daka musu tsawa wala tanharhuma ba a yi wa iyaye tsawa ke hajiya kai baba ba na ce ba a daina ba a gidansu ba a yi wa iyaye wannan dukkan albarka yana musu kaulan karima ne magana mai tausasawa magana mai jin kai magana mai farantawa magabata na kwarai suna faɗa cewa yana daga cikin bin iyaye da kyautata musu tafiya idan zaka yi da babanka kake wuce gaban shi sai dai in zaka je ka dauke masa kaya ne ko dutse zaka tire masa amma yana cikin sabawa iyaye ka wuce gaban babanka yana bayan ka sai dai a mota ne kake tuka shi ka duba yadda suke kulawa da iyayen suke mutunta iyayen ciyarwa ku daina barin iyayen ku a cikin yunwa kana cikin wadata kana cikin riguna kana cikin huluna kana cikin takalma kana cikin motoci amma gidan ubanka baya ganuwa ubanka yana zama da sutura mara kyau ubanka ya je daure daure baya ganuwa ubanka yana cikin yunwa da an ganshi yana cikin talauci wallahi tallahi kuskure wata rana wani abu da aka yi ya bani tausayi sai da zubar da hawaye kanin mahaifina ne ba mahaifina ba kanin mahaifina na dauki wata riga ta na kai masa irin mai aiki ina babban riga wallahi mutumin nan sai fashi da kuka yace ga nawa ƴaƴan da na haifa ba su bani ba amma ga dan dan uwana ya bani idan ya tashi zai je daurin aure ko zai je masallacin juma yana idan da sallah zai fara daga rigan yana cewa wani ne ka mu wani ne ka mu wani ne ka mu riga da an saka ta aka ba shi kwanci amma yana farin ciki su iyaye da tawa suna son iyaye ƴaƴansu su faranta musu rai su dauki riga su ba su suna alfahari da wannan rigar su je daurin aure da ita ya baza rigar nan ko bai magana ba a ga cewa dan dan sa ya masa gata amma a cikin mu akwai wanda zai yi shekara bai saka riga ba shekara biyu amma wallahi uban sa bai da rigar da zai je juma'a yanzu wannan daidai ne mu tuna da abincin da muke ci mai kyau a gidajenmu da mu da matanmu da ƙasusuwan da muke karyawa mu tuna da ƴaƴan iyayenmu a ƙauye kuna tsammanin ba hisabi wallahi duk wanda yake da ubansa ko uwarsa a raye a cikin arzikin da ka samu da albashinka wallahi al'azimu ka ware musu wani abu mai ƙarfi da za ka taimaka musu amma ya lai yaya abin yake faruwa babu wani bawan Allah ya ce malam muna cikin masifa na ce me ya faru ya ce malam a gidana matana na kama musu gida 100,000 kaza nake biyan haya na zo gidana a bani abinci an ce babu ruwa a bani abinci an ce ba markaɗe me yasa ba ruwa wai ruwan famfo ya dauke wai kuma ba za su ɗebo a rizabuwa ba irin tankin na cikin gida na ƙasa wai su ba za su ja ruwa ba su yi mai abinci wai an je injin markaɗe mai markaɗe ya tashi matan wannan zamanin kenan fa sai wanda Allah ya kubutar mai markaɗe ya tashi dan haka tattafi da tumatir din ba za su daka a turmi ba ba za su jajjaga ba ba za ta kunna bulanda ta yi ba tunda ita ya riga ta ce suka zubar da tattafi da tumatir suka ci indomie suka kwance su ya dawo gida ya ce na abinci na aka ce ba ya abinci me ya faru wallahi mai injin markaɗe ne ya tashi ya ce to shikenan babu damuwa washe gari ya je rufe sto dinsa na shinkafa da taliya da komai da komai ya je kasuwa ya siyo buhun masara ya kai wani inji ya ce inji mai wando ya ce a niƙa min masarar nan ta niƙu sosai ko surfa ta kar'ai a niƙe ta kas aka niƙa aka kawo ya jire ya je kasuwa ya siyo kwano na kuka kwano ya kai inji ya ce a niƙa min kukan nan ya tambayi ina ake sai da daddawa da fa duk gidansa ba a cin daddawa ya je ya siyo daddawa ya kawo ya siyo gishiri ya ajiye ya nemo magi ya ce gashi nan kullum kwaya kaza ne na irga kwaya na waje ya ce ga abinci na kawo ya ce daga yau an daina cin shinkafa kuma an daina cin jarmiya ta tafi da tumatir tunda ma yau an zo ba a samu ba za mu ci tuwa gidan nan insha Allah za mu tuna da rayuwar iyaye da kakanni malam mata ne yan birni sun saba da cin indomie da safe da kare kashi da safe da shan shayi mai madara da shan shayi kaza. Yace malam ka san me na tuna? Ce a ishe wallahi malam tunowa ne tsohuwa ta uwa ta tana kauye. Idan zan je gaishe ta ko kwalta babu. In naje a gidan kara take. A gidan mu rijiyar da ubana ma anan ya tarar da wannan rijiyar afafake da itace uwata take jan ruwa itace a kan rijiya uwata take jan ruwa a goga yace mana idan gero yayi aka kawo gidan mu haka take shanya gero sai ya bushe ta sussuka shi ta surfa da kanta ta dafa abinci da kanta tana gadara tana da da a waje naje na taro ƴaƴan mutane na ajiye su uwata tana tsora tukunyar kasa tana dafa abinci uwata tana sunfiyawa a rijiya tana jan ruwa uwata tana sussuka dawa da masara da kaikayi da wahala tana daka tana kaza inje kurin a karshen wata ko na go inje in gaishe ta in kai mata magi in kai mata kaza in kai mata kaza tana murna yanzu nazo na tara wasu ƴaƴan mata ga sunan na ajiye su suna koshi sun fi ni koshi dan yawanci matan mu sun fi mu koshi yawanci matar ka za ka ganta jajjawar da haskanta inda kaga tumatir haka da kai ko kana nan ka kode furfura ya bugar da kai saboda ta ci ta koshi hankalin ta a kwance yace malam ban ga dalilin da zan zo ina biyan kudin gida 500,000 miliyan daya ina tafani ina kaza uwata tana wahala ba nace to wallahi yanda ake rayuwa a kauye na a ci tuwo miyar kuka ni ma a gidan nan haka za a dallallaba a zo a yi kuka ma sannan suke ci ai ba damuwa tunda akwai matsalar tattase da tumatir akwai kuka ina kawo ta yace a ci tuwo kuma ni ma haka nake zama yace a zuba mun tuwon nan na da kafa da ni da ƴaƴan da kuwa nace ku zo mu ci yanzu dan Allah wannan bai yi tunani ba ba cewa ne na goyi bayan abin da yayi ba amma comparison din hada abin da yayi yace ya zan bar uwata tana jin ruwa a rijiya a kauye ya zan bar uwata tana tsora abinci da tuwon kasa da tukunyar kasa ya zan bar kaza sannan zo kuma nan wata tana ce mu wai bata jajjaga tattafi da tumatir ba wai ba abinci ku gyara ku rinka yi wa iyayenku addu'a واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كسكوري ليه متين روي الدعاء روكي الله بيروكي الله يافي وإيا ينسبا إذا كنت سنا رأي كسكوري ليه متين الدعاء بيشي الله تجيكا إيا ينسبتك لإيماني با إذا مات الأمل أي ابن آي الإنسان كو ابن آدم إن قطع عنه أمله إلا من ثلاثة أي كمتون قباكي ليه يا قاري إن يمتو سيابوه مداوكو إلا من صدقة جارية sadaka mai gudana mutum ya tona rijiya mutum ya gina makaranta mutum ya gina masallaci mutum ya dauki nauyin mutum ya dauki nauyin sai je ya karatu ya ilimi yana da'awa ko ya ilimi yana taimakon mutane wannan sadaka ne jariya aw ilmin yantafa'u bi ko wani ilimi da mutum ya karantar aka yi amfanuwa da shi wannan ladan sa baya yankewa aw waladin salihin yad'u lah ko kuma wani salihin bawa da mai masa addu'a hadisin imamu muslim hadisi na 1631 manzo Allah yace ɗana ƙware ne addu'a wa iyaye to in kana so ka zama ɗan ƙware to rinka yi wa babanka addu'a kar wani ya zo ya wata addu'a da yake da ita bai kira iyaye sai masa addu'a ba kada wani ya je wata umra bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya je wani aiki hajji bai wa ubansa addu'a ba kar wani ya tashi cikin dare yana addu'a bai ya manta da ubansa ko mahaifiyarsa addu'a ba wannan yana cikin saba wa iyaye din yi musu addu'a sauƙaƙa musu sauti yayin da ake musu magana sannan kuma a kula da uwa sosai don uwa tana da haƙƙi sosai kamar yadda riwaya ta zo sahihiya a riwayar Imam Muslim hadisi na 2548 a cikin sahih Muslim an tambaya cewa wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ce wani ne ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man haqqun nasi bi husni sahabati wane ne ya fi cancanta an kyauta zamantakewa da shi ya rasulullah manzo Allah ya ce ummuka sannan sai yace thumma man yace thumma ummu sannan sai wa sai yace thumma ummu sannan sai wa yace thumma abuka sannan sai babanka ko a wata rawaya thumma abaka thumma ajnaka ajnaka sai babanka malamai suka ce sai da aka irga uwa sau nawa sau uku kafin a ambaci uba me yasa saboda nauyin ake kuwa ku duba wahalar daukan ciki ku duba wahalar renan ciki yanzu ko wannan waye ce aka bani ita aka ce in ta rike ta daga nan har zuwa asuba ne fa akwai fa damuwa akwai matsala to ku duba uwa fa zuwa fa take take rike da wata da watanni wata tara a cikin cikinta idan kana so ka gane wahalar da iyaye suke da Allah gobe ka je a daura maka bulo inci kudu anan nan cikin ka ka dan zagaye so kwato da shi ka dawo ka zo ka babu labari wallahi wahalar da suke sha ya fi bulo inci kudu nauyin da suke sha zama da kyar tashi da kyar ga maza ba daga kafa in mace tana da ciki baya daga kafa a kanta abin da ya shafi alakar aure baya daga kafa can ta makara bata bashi abinci da wuri ba baya daga kafa dan bata kawo masa abu da wuri ba baya mata uzurin cewa tana da ciki da yawan maza ba sa bawa mata uzuri saboda suna da juna biyu wanda wannan ba daidai bane wannan kuskure ne Allah yana karban addu'ar iyaye musamman uwa in ta yi maka addu'a mummuna Allah yana karba har kuma in ta maka kyakkyawa Allah yana karba Imam al-Bukhari a cikin Adabul Mufrad ya kawo hadisi cewa ku ji tsoron addu'ar iyaye ta alkhairi ko sharri ko kuma ku iyaye ku daina yi wa addu'ar ƴaƴanku munanan addu'a saboda Allah yana gaggawan karban addu'ar iyaye ta alkhairi ko sharri akwai kisa da Imam al-Bukhari ya kawo kisa Juraij wani bawan Allah ne a Bani Isra'ila mai bauta mahaifiyarsa ta dai kiransa tare yana sallah ya daga hannu yana cikin sallah ce ya rabbi ummi wa salati bai iya amsa mata ba ta gama jira ta tafi ta sake dawo a can cikin daji yake ibada shi kawai bai da aiki sai sallah ta sake dawo aka ci rashin sa'a kuma Juraij yana sallah ta ce Juraij yace ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji sallah ta ga kuma uwata Juraij ya mutunta uwarsa ta sake tafiya ya sake dawowa wata rana ai ya sake tafiya ta sake dawo ya sake tafiya ya dawo ya taradda ta tafi kai ta dawo ta taradda shi yana sallah har yanzu karo na uku Juraij fi salat yace ya rabbi ummi wa salati bai iya yin sallar ba saboda sallah yake yi kawai sai ta ce sai masa mummuna addu'a ta ce ya ubangiji wannan yaron da yake wannan kada ka dauki ransa sai ka sa ya ci karo ya yi karan bata da karuwa kawai ta juya ta tafi ana nan ana cikin wannan yanayi Allah da iko irin nasa shikenan sai Juraij wata rana aka zo da wata mata yaya aka yi an yi mata ciki waye muke ciki ta ce ai wannan mutumin ne da yake sallah Juraij aka dauko Juraij aka kawo shi gaban mutane za a tozarta shi amma Allah mai iko da ya so ya kare mutuncinsa da kimarsa da darajarsa da matsayinsa sai ya amsa addu'ar uwar sannan kuma ya kubutar da shi ku duba fa sallah yake ubangiji yake bauta mawa uwarsa ta yi masa addu'a mara kyau amma sai da Allah ya karbi addu'ar uwar duk da sallah yake yi sannan kuma ya kubutar da shi da aka zo aka tsayar da wannan mata yace to a bashi dama hadisi yana da nan bayani da yawa zan tsallake saboda lokaci yace a bashi dama zai yi magana yarinya kan hatta hai dan waye take dan Juraij ne yace to shi zai yi magana da jaririn jaririn zai faɗi waye ubansa ya bugi cikin jaririn yace ya babus man abud ya babus babus dan jariri ne a yaran sa a wannan lokaci waye ubanka kawai yaron nan yana cikin zanin goyo sai ce ra'iyal ghanami wani mutum mai kiwon tumaki da dabbobi shine ubana Juraij ya ce an zama kaga anan Allah ya kubutar da shi saboda kamamman mutum ne da an yi niyyar a tozarta shi amma dubi duk kamewarsa da sallarsa da uwarsa ta yi masa mummunan addu'a yanzu bai ci karo da karuwan ba ba ya ganta ba ba a hannun ta ya tambaya ba ya ce waye ubanka ba dole sai da ya ganta ba mai sallah yau gashi ya zo yana magana da karuwa ko ya ga karuwa ku ji tsoron munanan addu'a ga iyayen abin da zan rufe a kansa daga ƙarshe babban dalilin da ya sa na ɗauki wannan muhadara a takaice a gurguje shine abubuwa kamar haka magana ta gaskiya muna da rauni akan kulawa da iyayen mu sama da ƙasa mu kyautata musu mu faranta musu mu biya musu bukatunsu yanzu akwai mutumin da aka ce wallahi malam a shekara matarsa ba san iya adadin umarar da take zuwa ba ba ita kadai ba da ita da kannanta da yankwanta da kaza ku yi hakuri arziki ne Allah ba kuma mu ba mu ce mutum ce miki matarsa kar ya ce miki matarsa uwarsa ba aka ce ai tun wata umara da ya taba kai ta shekaru barkatai tana so tana baba a kai ne addu'a wallahi matarsa ita take tattara fasunan ta kai a je aidiza amma wallahi ba zai kai uwarsa ba an yi magana turi tsofaffinta ya zaka dauki tsohuwa ta je ka ta wahala ka zaka malam ka dauke ta da mai aikinta da mai kula da ita in kai dan halal ne ba sa yi mutum zai kare yawon duniyar nan da matarsa da ƴaƴansa ba ingila ba ba kanada ba ba america ba ba gabon ba ba kaza ba ba kaza ba amma uwarsa wallahi dai da umra da yake ta azumi ta samu ladan addu'a ya kai ta tunda kana da wadata ka dauke ta da mai aikinta da mai kulawa da ita mara ita ba a yi mata visa a tafi da ita amma ba zai kai ta ba amma zai dauki matarsa da mai aiki saboda tana da goyo a biya wa jaririn a biya wa kaza amma ba zai biya wa iyayensa ba akwai mutane da suke dauka ba wallahi ta yara masu tsarin kwanci ake ɗiban su a tafi da su daga an cika su da jirgi amma wallahi ubansa yana can bai kai shi ba kudinka da banza shirme kuma ƴaƴanka suna kallonka kai ma za ka zo ka duba dan kai gulakan taka itazar taka saboda baka mutunta ubanka ba abu na biyu shehunan malamai kuma afuwa dukkanmu mun sani cewa yau idan mutum 20 ne 30 ne 40 ne a gidansu mahaifinku ne shi kadai yake daukar nauyinku ya biya maka primary ya biya maka nursery ya biya maka university ya biya maka kudin makaranta ya maka dinkin sallah ya maka dinkin kaza ya maka kaza ya kai ka asibiti ya gama wahala kai ka wuce kaninka ya zo babanka ya biya masa shi ma ya wuce kanwarka ta zo a biya mata jami'a ta gama a yi mata aure a ci gaba da taimaka mata ai kaza kuku 15 20 30 ubanku nan shi kadai shi ya dauki nauyinku ai na samu kudin Allahu a'lam wataƙila ƴar kasuwar da yake yi wataƙila aikin da yake duba rufin asiri kai kadai ka ɗauki nauyin kai kadai ka ɗauki nauyin ƴaƴanka ka taimaka musu su 15 ka san daga ƙarshe idan mutum ya zo tsufa ya kama shi ciwon suga ya kama shi hawan jini ya kama shi ya koma gida ya ritaya ko kasuwar ta ƙare ya dawo gida ka je ka ga ɗakin da yake kwanciya ka je ka ga ɗakin ƴaƴan da ya biya musu university ka je ka ga gidan matansu to ba ma wannan ba yanzu ƴaƴa ba sa iya ɗaukan nauyin iyayensu in sun tsufa sai da karo-karo shi kadai ya ɗauki nauyin kuku 15 amma yanzu an zo wai an zo ana wani kes jama'a wannan ƴaƴa ne a gida kenan wannan masu mutunci ne jama'a gaskiya mikin an kira mikin general mikin da mata aure wacce tana ɗaukan miliyoniya kaza ta aure miliyoniya kaza wannan yana aiki a babban banki kaza wannan yana babban ɗan kasuwa ne jama'a yanzu ya zamu kare da matsalar alaji tun daga ciwon suga ya kama shi baya iya cin abinci da kuɗin maganin alaji da abincin da zai ci da kaza din alaji da waye waye da alaji da kaza 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 an zo ana lissafa cikin bakin rai wai an yi list wai ana so za a taimaki alaji to kai gaskiya duk wata za ka rika ba da 2,500 kai kuma gaskiya 3,500 kai kuma hajiya za ka rika ba da kaza kai kuma kaza 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 kai kuma kaza kaza wani an ke ba 2,500 wallahi bunin ba 2,500 ba kai ma za ka ba da 2,500 malam yara suke taruwa su yi taro-taro ba sa iya ɗaukar nauyin ubansu kwaya ɗaya saboda Allah ya jarabe shi da ciwon suga Allah ya jarabe shi da ciwon ƙafa Allah ya jarabe shi da ciwon zuciya Allah ya jarabe shi da ciwon kaza kuku 15 ba kwa iya ɗaukar nauyin ubanku amma shi kuma shi kadai ya ɗauki nauyin kuku 15 ya taimaka muku daga ƙarshe sai ka ga mace kwaya ɗaya a gidan ita za ta iya jurewa wani wallahi da ya bada na wata uku sai daina yi da ya ba da na wata uku ya daina bayarwa ku ji tsoron Allah ku taimaka wa iyayenku ku rufa wa iyayenku asiri wata baiwar Allah mata ce ta aure ta ce malam tunda na aure mai inuwa nace ni ma babana sai ya samu inuwan nan ta ce na rushe masa ɗakinsa na gyara masa na yi masa kayan na sa kafet baya iya cin tuwo irin wanda aka saba da abinci ciwon suga na sai masa alkama na ɗaukan masa mai aiki tana masa aiki ina biyan ta 10,000 duk wata kuma duk wata ni nake zuwa in turo a cikin account ɗin kanwata in ce aje kasuwa a sayo ina yayyanta ba sa bayarwa ina kaza ɗinta ba sa bayarwa malam in aka gaya mata asa rashin kirki da mutane suke yi a janibin ainihin wato iyayensu wallahi abun ba cewa komai wani mutum ya zo ya same na masallaci wata nan ya ce malam da Allah ina neman ka taimaka min da addu'a nace me faru yace ya ƴaƴana ne suka kore ni a gidana nace alaji kaman yaya yace wallahi yaya na ne suka hadu suka ce in tattara kayana in fita bar musu gida yace mutuwa ne kace baka mutu ba amma Allah ke ka bar gidan nan kun san me ya faru yayi wa uwarsu ne kishiya da ka uwarsu ta zuga su tace haka da fitar fito da azu a wuta ka kali a to ka kali eh a kai wata ba ka ka fushe musu na kuka ubanku ya wulakanta ni ubanku ya ji ya auro jarinya ubanku ya ji ya auro dawa sar Fatima sar wace ce zai wulakanta ni kawai ma na yana sai suka ce wai me wai me farin ya tattara bar gidan kawai ya je dashi da amaryar je su kama gida wallahi tallahi haka take ga yarda yace kuma wallahi malam sun zagaya a sifi na sun dauke takardun gida notice suka bani wani ma bugo masa waya yayi yace kafin na dawo ka tattare kayanka malam lokaci yayi wani da cijo bai da lafiya ciwo ya kama shi ku ta hakuri ku ji wannan bagin cikin ku ji wannan rashin mutuncin malam mutum ne ya tara arziki ba kudu ba arewa ba sama ba ƙasa ruwa ya dake shi ya je kirani ya tara kudi ya tara arziki yayi kaza yayi kaza tsohon mai arziki mai kudi daga shan rayuwarsa Allah ya jarabe shi da ciwo kuma ya jarabe shi da tarin yaya yana ta yawo kasashen waje ciwo ya ki warkewa in zai tafi can miliyan kaza ya dauki wannan miliyan kaza ya ki warkewa ka san me ya faru yaran ne suka yi mitin jama'a kamata a duba wannan lamari da alaji yake ciki ciwo ne Allah ne yake kaddara ciwo wannan ciwon da suka kowa ma ya riga ya sani yuno ba na warkewa ba ne yuno ba zai warke ba gaskiya amma abubuwan da ake ciki mu gaskiya ba mu gane ba yanzu tafiyarsa can ya kashe miliyan 15 yanzu ya da komawa asibitin kaza kuma za a kashe gicin shi 7.5 million you know so gaskiya abinda muke realizing at last alaji zai zo kafin ya mutu abinda suke realizing at last abinda suke realizing at last alaji zai cinye musu kudin gadan su ya mutu bai warkewa dan haka a hana alhaji zuwa asibiti malam abinda ƴaƴan zamani suke kenan shi yasa na faɗa na maimaita na ce duk mutumin da ya tara kuɗi bai ci kuɗin sai more ba yayi aikin banza na rantsi da Allah in ka samu kuɗi ka ci nama ka ci kaza ka more ka saka riga ta gaske ka hau mota ta gaske kai naka uban nawa ya bar maka kai ubanka nawa ya bar maka dan me zaka zo ka kare rayuwarka kana tara wa ƴaƴan wannan zamanin kuɗi baka koya musu addini ba wani yace wai 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 ai malam tun da naji wannan wa'azin ai in na tashi da awar kaza zuwa nake wajen mai kaza kai yanko mun ce yace hada mun ta 5000 a gefe wannan ta 5000 ba ta gefe yace idan na zo sai in zuba kazan nan a gaba yace wace wallahi malam a durkushe nake barin ta a haka din ne da take in kai a gaske ina ya ga yace sai na cinye ta tas yace in cina more in ci kuɗi na more masallaci oh sai mun duba mun gani saboda lamarin alaji gaskiya bai kamata ba yawan kashi kashi kuɗin nan masallaci ne zai ba fili ba ƴaƴan su sun yi mijin sun ana wasu je sun ce jama'a duk wanda alhaji ya ba shi kuɗi taimako wallahi ya ba shi banza saboda alhaji ya samu tabuwar kai wai alhaji in ya ɗauki kuɗi ya bayar ya samu tabuwar kai ne kar a karɓi taimako duk wanda ya ba shi fili ya ba shi a banza in ya ba shi gida ya ba shi a banza abinda iyaye suke wa iyaye yau kenan ka tara kuɗi ƴaƴanka su hana ka cin kuɗin ka tara kuɗi ƴaƴanka su hana ka gina masallaci ka tara kuɗi ƴaƴanka su hana ka zuwa asibiti sai ka san yadda za ka yi abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kusa da kusa ta ba shi Allah ya ba shi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله تبارك الله والله عبد الله الله يتاكا على الخير كما الله يأمفانا تهود أمن دمكتي وأن ندرس إيبا من التاريخ نلا بارنسا وأن هنا أكبيريان يتامو نبانا الله تعالى يتامو أمفانا دولنا أبو بوا وأن نتيجة وأن أبو بوا الله يتاكا سنديا حكا سنينا وأن كما تيجي الله يتاكا سنديا حكا سنقاري كوتا تاما ديا sannan waɗanda suka tara kuma Allah ya sa su iya korar wannan abin da suka tara a duniya da lahira. Allah ya saka da alkhairi wala abdullahi, Allah ya ƙara wa rayuwa albarka, kuma Allah ta'ala ya ƙara wa ilminka albarka, Allah ya ja rayuwa mai tsawo wacce za a ci gaba da amfanar da al'umma. Mun ji lokaci da yawa akwai ta'adiki abubuwan suna cikin malam Abdullahi da ci gabatar da muhadara, sai muka yi bakon ɗaya daga cikin matasan malamai a wannan jiha da ma wannan ƙasa baki ɗaya, shi ne malam Bashir dan fili da zuwa wannan wuri. Dama wanda zai yi ta'adiki shi ne kamar da kuka ji malam Ibrahim Mabera, to amma Allah bai kaddari ya zo ba, wala Allah saboda wani uzuri, to amma wanda dama zai wakilce shi in bai zo ba shi ne Dr. Jabir Sani mai hula. Da haka zan ba Dr. Jabir Sani mai hula ɗan mintoci wanda zai ɗan yi ta'adiki a kan wannan muhadara.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على نبيه الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ذر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ميما لميلا دكما sauran ɗalibai ‘yan uwana, ina muna gaisuwa ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu shakka an samu raunin karatu da kuma raunin himma ya yi magana gaban manya-manyan malumma. Ga kuma taro na manya-manyan ɗalibai saffatawa jikokin shehu. To abu ne wanda yake mai matuƙar wahala, babu shakka, dubi da irin malaman da suke dama na da kuma hannuna. To amma alhamdulillah ina godiya da Allah maɗaukin sarki da ya sa na taɓa halartar karatu inda babban malaminmu, baƙonmu, mai wa'azi faɗin Najeriya da duk inda harshen Hausa ke kai ko kuma ake iya magana da harshen Hausa, Dr. Abdullahi Gadon Ƙaya. Ina godiya da Allah maɗaukakin sarki da ya sa muka taɓa haɗuwa kuma har ya gabatar da karatu gabana, wannan abin alfahari ne ƙwarai gare ni. Sa'annan na biyu abin da nake alfahari da shi shi ne Allah maɗaukakin sarki ya bani dama sautin nan da mun daɗe ban ji ba, mun daɗe ba mu haɗu ba, sautin nan wanda kuka sani mai isar da saƙon sunna, wanda yake tafiya da gudu kamar jirgin sama, shi ne Dr. Jabir Sani mai hula. Babu shakka na ji daɗi ƙwarai na jin sauti na kuma samun shi cewa yana cikin ƙoshin lafiya. Mun ji daidai da lakta wadda malam ya gabatar, duk da yake na zo na tarar da shi yana cikin gabatarwa, ya karantar da mu hadisin Jurai wanda ke karantar da mu yadda ya zama wajibi ga kowane musulmi ya mu'amalanci iyayensu, ka zama mai jin maganarsu, ka zama mai taimakonsu, ka zama mai kulawa da su, ka zama mai musu komi. Ko mun ji irin jan kunnen da ya muna, wanda bai da buƙatar a ce ko ƙala a ce komai game da yadda ‘ya’yayen zamani suka koma a yau. Maimakon ku taimaki iyaye, kun dawo kuna ƙoƙarin kurosa duniyarsu kuma kurosa lahirarsu, baka taimake shi duniya ba, kuma yana ƙoƙarin ya gina ma kanshi guzuri na lahira, kuma ka zo ka kange har ma ka ƙaƙaro mishi hauka, ka ga kun zama ‘ya’yan mahaukaci kenan. to babu shakka wannan abu ne wanda yake mai matukar muni kuma abu ne da ke faruwa wani ya dauki matar shi ya kai kasar waje wai tana fama da wasu kuraje ga fuskar ta kada su lalata mata fuska amma ubani na nan cikin ƙauye yana fama da makafta saboda ciwon diabetes ya makafta mahaifiyar shi na nan tana fama da hawan jini ita ma tana bisa ga wani yanayi na bainal mauti wal hayat ya kyale sanan cikin asibitin ƙauye da kyar ake buga mai ya tura 7,000-10,000 amma matar shi na ta an yi visa an ɗauki har da abu karakiya an je da ita Dubai asibiti domin a duba fatar ta tana da kuraje ga fuska kuma dan musulmi wanda ke alfahari da musulunci kun ga wannan babu shakka ba karamin ci baya bane kuma ba karamin abin alawali bane don haka malam ya riga da ya gabatar da bayanai waɗanda sun gamsar kuma sun wadatar abinda kawai zan ce shine in kunne ya ji to jiki ya tsira mun ji abinda malam ya faɗi don haka da an koma gida a fara aiki tsofaffin kayayyakin nan naka ka wanki ka goge ka gyare ɗakin ka gyare komai naka ka kula da shi in tsofan yana nan shi ma kai tsaye a kai ka ga cewa ka kyautata musu gabanin mutuwa ta zo ta ɗauke su ya zan ka mutu da su suna waɗanda suka yarda da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uba shine kofa mafificiya ta aljanna ga kowane mutum mahaifin shi alwalid awsatu abwab aljanna mahaifi shine kofa madaukakiya mafificiya daga cikin kofofin aljanna wanda ke ga mutum don haka in ka so ka gyara kofar in kuma ka so ka tozartar da kofar za ka yi uwa musulmi a yi kokari a kiyaye ina ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa mu a wannan taron a cikin wannan masallacin mai albarka ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladar karantarwar da malam ya yi muna kuma ya biya malam irin tattakin da ya ɗauko daga Kano zuwa Sokoto ko sa akwai nisa ya bar ɗawainiyoyi daban-daban ya bar ayyuka daban-daban ya zo domin ya isar da saƙon Allah zuwa gare mu don haka muna ƙara jinjinawa kuma muna ƙara roƙo na cewa Allah maɗaukakin sarki ya saka wa malam da alkhairi waɗanda suka haɗa wannan taron suke ta ɗawainiya wajen ganin cewa wannan taron ya yi domin ba kamar yadda muke gani tarurruka suke ba akwai ɗawainiya mai yawa wanda gabanin ka tara al'umma a zo a gabatar da wani abu a watsi kana da buƙatan sai ka sa ƙarfinka sai ka sa iliminka sai ka sa tunaninka sai ka sa dukiyarka to suka ɗauki dukkanin wannan nauyin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ko muna kira ga ƴan uwa su ci gaba da ƙarfafawa ga irin waɗannan maluman waɗanda suke haɗa waɗannan ayyukan na alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
جزاكم الله خيرا وتجاوز المنقول دون التعليم الله يساك مال الخير مالم بشير من الله يساك على الخير وما الله يقال ما لا بيا الروح وانا أشوف مالا وانا أمنا أكيينا وانا كنت متعليد وما كرن سروا منقول سوسي كافوك كالك لي أفايلي وجمشي دا فالي سركم مرسم من الفروة سركم مسلمين أقول لهم مالك سركم مسلمين أتعلمهم yanzu ya zama gabatar da kalma ɗaya ko biyu ɗan malikin sarkin mutane.
Zuwa daga nan honorable ya amfani da wannan.
Allahu Akbar!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة منا godiya kwarai da gaske ga manyan malaman mu da suka zo wannan lamari a nan gurin sau ku zo. Muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah madaukakin sarki ya saka alheri bisa ga maharorin da ke wantar wani ji Allah shi mai da kowa gidan shi lafiya. Allah ya tafi muna alheri. Assalamu alaikum.
To dan maliki mun gode Allah taka da alkhairi kafin mun ga abun magana ga MC kan mu bance gobe muna da wata bakandabiyar muhadara ko wa'azi wanda taska ta uku insha Allah taskokin da muka gayya so da Kano zai gabatar mana shine malam Alqasim Odor da kai yana da muhadara a masallacin Kalambaina ko Kalambaina a masallacin tafaran wannan masallaci da ke Kalambaina da maraice karfe 4:30 insha Allah. Kafin nan akwai muhadara ta mata da za a yi da safe karfe 10 a masallacin Mus'ab bin Umair da ke nan Samarot. Bayan wannan kuma akwai muhadarar dare kuma irin wannan wacce za a gabatar a masallacin Darul Arqam da ke Samarot shi ma. Za ka shi wani gabatar da muhadarar dare? Muhadarar safe Aminu Daurawa ta mata, muhadarar maraice Malam Kasimu Hotoro, sauran muhadarar dare ta maraice da Malam Daurawa? Ok, to ta safe